أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله وسلم على النبي الكريم وعلى آله وأصحابه ومن استنى بسنته واهتدى بهديه إلى يوم الدين. ثم أما بعد، فسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت علام الغيوب. لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا ظالمين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بعد ذلك الله سبحانه وتعالى بالصلاة والسلام كما ذكر النبي محمد صلى الله عليه وسلم ولا تعرف ودي الله سبحانه وتعالى بسان إيمان رأيوة da lafiya da dama da yake ba mu muke haduwa a wannan masallaci a kuma wannan wata mai albarka na Ramadan, kuma daidai wannan lokaci na bayan sallar asuba, inda muke karanta alqur'ani mai girma, muke kuma bibiyar ma'anoninsa, muke kuma fatan Allah maɗaukakin sarki ya datar da mu wajen aiki da shi. Allah maɗaukakin sarki ya mana muwafaka. Mun manta ba dai, yau muke ɗauke da azuminmu na 19 ko kuma majalisinmu na 18 kenan. Allah ka ba mu ikon cin ribar rayuwa. Duk wanda wannan saurin rayuwan bai sa ya kimtsu ya ƙara himma ba, to lallai ba a san me zai ba shi darasin da zai ƙara himma ba. Lallai mu riƙa ɗaukan izina da yanda lokaci yake tafiya, amfaninsa ka riƙa maza-maza kana morarsa, don ba daina tafiyar zai yi ba. Allah ka yi mana dace, Allah ka taimake mu da taimakonka. A cikin wannan karatu namu har yanzu na suratul anfal, yau ne muke sa ran karkare wannan sura, inda za mu tashi kan aya ta 70 daidai, inda Allah ya ce ya ayyuhan nabiyyu qul liman fi aydikum min al-asra aya ta 72, innal ladina amanu wa hajaru
بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله والذين آووا ونصروا أولئك بعضهم أولياء بعض، والذين آمنوا ولم يهاجروا ما لهم من ولايتهم من شيء حتى يهاجروا، وإن استنصروكم في الدين فعليكم النصر إلا على قوم بينكم وبينهم ميثاق، والله ما تعملون بصير.
الله سبحانه وتعالى أقروا ولن سورة زوا قرشين باين غوغر ما يعد شيء تفعلوه tsakanin annabi sallallahu alaihi wasallama da sahabbansa wajen yaɗa wannan addini na musulunci, da irin goyon baya da ya samu daga sahabban nasa tun a zamansu na Makka har zuwa lokacin da aka yi hijira aka samu mutanen Madina, har zuwa yaƙuƙura da aka yi na Badar da Uhud da makamantansu. Sai yanzu kuma Allah maɗaukakin sarki, bayan an gama waɗannan abubuwa, sai yake bayanin falalar waɗannan mutane. ma'ana kenan falalar waɗannan sahabbai da suka yi imani da Annabi sallallahu alaihi wasallam. To sai Allah yake nuna wannan falala a bangarori guda uku na muminai a wancan lokacin. Su ne akwai muminan da suka yi imani da Annabi sallallahu alaihi wasallam tun a zamanin Makka, ma'ana tun a farkon da'awa, da kuma muminan da suka karɓi imani a Madina bayan muminan Makka sun je Madina kuma suka karɓe su. Waɗannan ɓangare biyu su ake kira al-muhajiruna wal-ansar, ma'ana mutanen da suka yi hijira daga Makka zuwa Madina, da kuma 'yan Madina da suka karɓe su. To sai kuma ɓangare na uku wanda sun yi imani amma ba su samu daman yin hijira ba, suna nan a Makka ko a wasu ƙauyukansu da ke kewaye da Makka ko tsakanin Makka da Madina, amma dai ba su yi hijira ba, suna garuruwansu. To wace yaya Allah subhanahu wata'ala ya nuna mu'amala da alaƙar waɗannan a junansu? Sai Allah ya ce innal ladhina amanu, lallai waɗanda suka yi imani suka yarda da Allah suka yarda da manzon Allah, za su bi Allah bisa dokokin da Allah ya tsara ta hanyar manzonsa Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wannan shine tsarin imani cikakke, ka bi Allah bisa koyarwar manzon Allah, ka bauta wa Allah bisa yanda manzon Allah yake ka yi, ba ka taɓa gane dokar Allah da yanda za a yi ta in babu manzon Allah. Kuma don haka Allah ya zaɓi manzannin ya turo su wajen al'umma don su nusar da su yaya yake so a bauta masa. Da ya yi mu don mu bauta masa, to bai yi alkawarin ganawa da kowannenmu ya sanar masa yadda zai masa bautar ba, ko kuma shi ɗin ya riƙa shela daga sama ga yadda za ku bauta mu, sai yake zaɓa daga cikinku wasu ya darajanta su ya ba su gatan da za su gana da shi, ya ba su saƙon da yake so mu mu tashi da shi. Wannan shine cikar imani, ka yarda da Allah, ka yarda da manzanninsa, ka bauta wa Allah bisa koyarwar manzanninsa. To waɗanda suka yi imani da Allah, wahajaru, suka bar Makka suka tafi Madina saboda an ƙuntata musu, an hana su bautar Allah, har Allah ya zo daga baya ya dawo da Annabi sallallahu alaihi wasallam garin Makka, ya koma ƙarƙashin musulunci. Daga nan aka soke maganar hijira daga Makka zuwa Madina, don dama ana yin hijira ne don Makkan a lokacin garin kafirci ne, kuma an hana musulmai bautar Allah yadda ya dace. To bayan an zo an yi fathu Makka, Annabi ya ce to daga yau fa la hijrata ba'dal fath, ya yi shela ya ce to babu wata hijira bayan fathu Makka, ma'ana daga Makka zuwa Madina. Amma idan a wasu garuruwa ne kuma musulmai suka samu kunci da matsi na kasa bautar Allah, to su wannan hijirarsu a buɗe take, ba ita aka soke ba, za su iya barin wannan gari su koma wani, ba za su yi ta zama a ciki su kasa bautar Allah ba. Allah ya tambaye su su ce ai an hana mu ne, a Allah zai ce wa Abdullahi wasi'a wato hajiru fiha, a duniya na da faɗi, ku je wani gumman nan an hana ku, ku je wani gumman. So Allah ya samu dace. To waɗanda suka yi hijira sannan wajahadu, suka yi jihadi bi amwalihim wa anfusihim, sun fitar da dukiyarsu kuma sun fita da kansu, bi amwalihim wa anfusihim, wannan shine jihadi mafi daraja, wanda zaka je da kanka kuma ka kashe kuɗinka dan addinin Allah ya ɗaukaka, baka da wani buri banda wannan. Akwai wanda jahadu bi anfusihim duna amwalihim, akwai wanda sun yi jihadi da kansu ba dukiya dan ba su da kuɗi, akwai wanda kuma sun yi da kuɗinsu ba jikunansu, la'alla suna daga cikin ashabul a'zar masu uzuri amma sun dau dukiyoyin su sun taimaka wa duk mai zuwa jihadi waɗanda suka yi jihadi da dukiyoyin su da jikkunan su Allah yake faddala Allahu al-mujahidina bi amwalihim wa anfusihim Allah ki na fifita waɗanda suka je suka yi jihadi da dukiyarsu da kuma rayukansu duk da wanda ya yi imani dan bai samu zuwa ba shi ma yana cikin masu falala amma dai waɗannan sun fi muminan Makka sun yi imani sun yi hijira kuma an fita yaƙi da su sun kashe dukiyoyinsu da rayukansu wannan sune bangaren farko sai bangare na biyu sune al-ansar mutanen madina sune wallazina awaw wa nasaru waɗanda suka karbi bakin nan da suka zo daga makka kuma suka taimaka wa addinin Allah ya kafu to waɗannan da su waɗannan na madina da na makka Allah ya ce ulaika ba'duhum awliya'u ba'd waɗannan sashin su majibintan sashi ne ma'ana Allah ya hada su sun zama ƴan uwa na addinin da ya fi ƴan uwa na jini tunda mun karanta ai a yakin Badar da aka zo aka yi yakin aka kakkashe waɗanda ba su yadda da addinin Allah ba da aka zo aka kakkama wasu a wajen ganima Annabi ya ce ya za a yi da su aka karbi fansa ai daga cikin mutanen makka akwai waɗanda suka nuna ɓacin ransu yaya sun kashe danginsu da ƴaƴansu da sauransu kuma an zo an kama wasu a ce su a ƙyale su kawai a kashe su suma to kaga su sun fifita ɓangaren addini a kan ɓangaren dangi ko jini dan haka Allah maɗaukakin sarki sai ya ce to su ɗin yanzu saboda sun haɗa akan imani sun zama ƴan uwan juna har ma ya zamanto a farko farkon wannan ƴan uwantakan sukan gaji juna wani ya mutu wannan ya gaje shi wani ya mutu wannan ya gaje shi kuma Annabi sallallahu alaihi wasallam da aka yi hijira zuwa Madina farkon abin da ya fara yi a Madina shine karfafa wannan ƴan uwantakan saboda haka sai ya dauki mutum daya na mutanen Makka da suka yi hijira ya dauki mutum daya na mutanen Madina ya hada su ya ce wani da wani kun zama ƴan uwan juna shine mu'akha bainal muhajirin wal ansar farkon abin da Annabi yayi kenan har yau duniya ba ta ba da tarihin wani ƴan uwantaka da ya fi wannan ba mutanen Madina da Allah ya ce sun ba da masauki sun karɓi muhajirin sun karɓi wannan baƙin ta inda mutum zai zo da wanda aka haɗa su a matsayin ɗan uwansa ya ce to barin raba dukiyata in baka kai ma ka samu jari na zamantakewa na zaman Madina da ka zauna aka zama ba aikin yi gonakinsu suka ce a raba duk wanda yake da gona da aka haɗa shi ƴan uwantaka da wani zai je a raba gonar ya ba wannan rabi shi ya ɗau rabi kai ta kai ga mutum yana da iyali in aka haɗa su ƴan uwantaka da wani da bai da iyali sai ce masa ni ina da mata biyu wacce kake so a ciki ka sake ta in ta yi idda ka aura da ka zauna haka wannan sai ƴan uwantaka musulunci shi zai iya ba da wannan to wannan ƴan uwantakan ta sa har ma in mutum ya rasu wannan ɗan uwan nashi da aka haɗa su yana cikin waɗanda za su ci gadonsa har lokacin sai daga baya ayar rabon gado da ta sauka sai ta tabbatar da su waye suke gadon mutum in ya rasu su waye kuma ba su cancanci su yi gado ba daga nan aka gano wannan ƴan uwantaka ba ta ba da gado wannan su ne ɓangaren farko sannan sai ce wallazina amanu wa lam yuhajiru, su ne mutane na uku. Bangare na uku sun yi imani amma ba su samu daman yin hijira ba, imma ya zamanto kafirai sun tare su sun hana su fita saboda wato talaucinsu ko kuma rashin ƙarfinsu ko rashin wato dai hali bai sa sun tafi ba, ko suna ƙauyuka na Makka da ke da kewaye ba su dai samu dama sun yi hijira ba, amma dai sun yarda da Annabi sallallahu alaihi wasallama sun karɓi musulunci. To sai Allah ya ce wannan ɓangare na farkon, malakum min walayatihim min shay'in, ba ku da wani jibin wato ba ku da wani jibin taka da su na rabon haƙƙoƙin musulunci sai an saka su a ciki. Duk wani abu da aka samu imma na wajen yaƙi imma na dai zamantakewa da sauransu, to an tashi rabo banda su hatta yuhajiru, har sai in su ma sun bar inda suke sun dawo Madina. Saboda haka an samo abu na waɗanda suke daular musulunci ne na Madina, su ake rabawa da su, amma wanda ba su samu zuwa ba su kan bar da su har sai lokacin da suka yi hijira, amma suna nan dai a matsayinsu na musulmai kuma ƴan uwan musulmai. Sai Allah ya ce wa in tansarukum fid din, idan sun nemi taimakonku akan addini, ma'ana idan an samu wasu Qurayshawa ko wasu kafirai da suka zakke musu suna so su ga bayansu, aka aiko muku ku da kuke daula kuke cikin babban birni na musulunci, suka aiko muku, to fa alaikumun nasr, ku je ku taimake su, domin su ma musulmai ne kuma sun yarda da Annabi kuma sun yarda da shari'a, kawai dai suna zaune ne a wani ɗan tsukuku ta inda ba su da halin barin wajen zuwa wani wajen. To in wani ya zo zai cutar da su, suka aiko da saƙo na neman agaji, to wajibi ne musulmai su je su taimaka musu. Ya ce illa ala qaumin bainakum wa bainahum nisa, sai da in rikicin ya haɗa da wasu waɗanda akwai alƙawari na zaman lafiya tsakaninsu da musulmai, an yi alƙawari za a zauna lafiya da su, wani rikici ko na ƙabilanci ko na gona ko wani abu ya faru tsakaninsu da waɗanda ba su yi hijira ba, to a nan kam sai dai a je a musu sulhu, amma ba a zuwa a yaƙe su, saboda su waɗancan ɗin sun yi alƙawari da Annabi sallallahu alaihi wasallama za su yi zaman lafiya. Wallahu bima ta'maluna basir, Allah yana ganin duk abin da kuke aikatawa. Saboda haka wannan ayoyi, wannan ayar tana mana maganan yanda musulmai muhajirun da musulmai al-ansar ko mu ce da sahabbai al-muhajirun da sahabbai al-ansar, yanda Allah maɗaukakin sarki ya nuna darajarsu, ya nuna kuma yanda suka riƙa taimakon juna har addinin Allah ya ɗaukaka. Allah yana cewa wasabiquna al-awwaluna min al-muhajirina wal-ansar wallazina taba'uhum bi ihsanin radiyallahu anhum wa radu an, wanda suka yi karɓi musulunci da farko daga cikin muhajirai da wanda suka bar Makka suka tafi Madina, daga haka kuma da su mutanen Madina wanda suka bi Annabi sallallahu alaihi wasallama, Allah ya ce ya yarda da su kuma sun yarda da shi. Ashe kenan akwai ganganci ka ji wani ya sanya ko ya kama sunan wani daga cikin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana ci masa mutunci, kuma wai shi yana ganin yin hakan bautar Allah ce, lada ma zai samu. Al'ummar da Allah ya ce na yarda da su sun yarda da ni, in Allah ya ce ya yarda da kai, to ma'ana ka gama tsira fa a rayuwarka har ƙarshe. Ba wanda zai zo ya ce ai daga baya Allah baya ya gano baka cikin waɗanda ya yarda da su, wannan jinginawa Allah jahilci ne ma. Allah ya sawo saboda haka muhajirin wal ansar ya zama wajibi ga kowane musulmi yaji an ambace su ya musu addu'ar Allah ya ƙara yarda da su domin Allah ya ce radiyallahu anhum wa radu anhu wa adda lahum jannatin tajri min tahtiha al anhar kuma ya musu tanadin aljanna kaga kenan yan aljanna ne koda ku an samu wasu kurakurai a rayuwarsu ba za ta kankare su daga wannan falalar yaddar Allah da shiga aljannan ba muka tuna kissar Hatib ibn Abi Balta'a wanda lokacin da za a yi fathu makka annabi zai koma makka a je a buɗe garin makka yana daga cikin wanda ya rubuta takarda a ɓoye ya aika wa mutanen makka ku zauna da shiri fa ga annabi nan yana zuwa Allah ya sanar da annabi cewa ga wani mutum ya aika wa mutanen makka saƙo ta hanyar wata mata yanzu haka tana buka za ka aika a je a karɓo wannan saƙon annabi ya tashi sayyidina Ali da wani daga cikin sahabbai suka tafi kuma suka je suka same ta a wannan ƙauyen da annabi ya faɗa suna zuwa suka ce ba mu saƙon da kike ɗauke da shi zuwa ga mutanen makka ta ce ita babu wani saƙo nan take sayyidina Ali ya zara takobin sai ya ce ko ki ba mu ko mu muki tsirara domin wanda ya faɗa mana da saƙon abun ki ba zai mana ƙarya ba tana ganin haka sai ta cire ɗan kwalinta dama da ta tashi tafiya sai ta je aka kitsa mata wannan takardar a cikin kitsanta don duk in ka zo cajinta ma ba za ta gani ba kuma haka aka bincike ta ba a ganin ba sayyidina Ali ya ce wallahi akwai da ta ga tashin hankalin ya girmama sai ta ce a jira a tsaya a tsaya ta kwance kitso ta ciro ta bayar tana ba su kuma ba su yi wata-wata ba suka dawo madina suka miƙa wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam annabi yana gani sai ya sa a je a kira haku ana kiransa sayyidina Umar ya ce ya rasulullah wannan munafiki ne bar ni in sare wuyansa sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce a kyale shi yana cikin waɗanda suka je yakin badar kuma duk wanda ya je yakin badar Allah ya ce je kai abin da ka ga dama ya sadu a kwanakinka da suka saura na duniya na riga na gafarta maka sai annabi ya ce ya Umar baka da labarin Hafiz yana cikin mutanen da suka je badar kuma baka da labarin Allah ya ce wa 'yan badar ku je ku yi abin da kuka ga dama a sauran rayuwarku saboda haka kyale shi sannan ya tambaye shi me yasa ka aikata haka ya ba da uzurinsa annabi ya fahimci eh yana da uzuri saboda haka ka dubi Hatib duk da ya yi laifi amma tun da ya je badar kuma akwai shaidar Allah a kansa na ya gafarta masa kaga ai ya samu wannan tagomashin kuma ya samu wannan kariyar saboda haka kada mu yadda mu riƙa kutsa kanmu cikin lamarin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallama muna ganin wai mu yanzu za mu iya zaƙulo cewa ga mutanen banzan a ciki waɗanda muke ganin har ma mun fi su Allah ya kyauta Allah ya riga ya yarda da su ya karrama su ya darajanta su a wani wajen cewa laqad taba Allahu 'alan nabiyyi wal muhajirin wal ansar Allah ya riga ya karɓi tuban annabinsa da kuma muhajirin wal ansar mana ji abin da suka yi na laifi Allah ya riga ya yafe musu kai kuma yau ka zo ka ce ba haka ba a wani wajen ma yake lil fuqara'il muhajirin allazina ukhriju min diyarihim wa amwalihim yabtaguna fadlan min Allahi wa ridwanan wa yansuruna Allaha wa rasulahu ulaika humus sadiqun sune muhajirun Allah ya kira su as-sadiqun sannan yace wal ladzina tabawwa'u ad-dara wal imana min qabli wadanda su gidajen su tuntuni
ya karbi imani kafin barowan muhajiru na makka su zo madina sun riga sun karbi madina ta karbi musulunci kuma tana maraba da zuwan bakin tana karban su tana karrama su idan an zo yuhibbuna man hajara ilayhi suna san muhajirun wala yajiduna fi sudurihim hajatan mimma ut kuma duk abin da suka ba wa muhajirun ba sa jin ransu kuma ya koma yana kwadayin wannan abin wa yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasa sukan fifita muhajirun akan yan kansu koda suna da tsananin bukatar abin duk wannan yana nuna falalarsu da darajarsu da Allah ya watsa labaransu a cikin alkur'ani kuma ake karantawa ake musu addu'a ta gari kaga karka yadda ka shiga taho wanda zaka ji yana kokarin tsokalo maka wani rikice-rikice ko wani rikita-rikita da ta faru a matsayinsu na 'yan adam masu kuskure ka yadda cewa abin da ya faru sharrin shaidan ne amma wannan bai zare musu yaddar da Allah ya musu ba bai zare musu tuban da Allah ya musu ba bai zare musu alƙawarin aljannan da Allah ya musu ba Allah ya ƙara musu daraja ya ƙara musu kima da matsayi Allah maɗaukakin sarki ya samu dace waɗannan su ne waɗanda suka yi hidima wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama suka kuma yi hidima wa addinin Allah waɗancan kuma da ba su samu zuwa ba in an yi wani fafutuka a addini an samu ganima da sauransu ba su da rabo a ciki har sai sun yi hijira amma duk da haka 'yan uwa ne na addini ana taimakonsu ana ɗaga darajarsu in wani abu ya faru suka nemi agaji daga 'yan uwansu musulmai wajibi ne a ba su wannan agajin kar a hantare su kar a ce wasu kyauta ba kar a ce Allah ya riga ya ɗaga musu ƙafa waɗannan mutanen kirki kenan bayin Allah waɗanda Allah ya tanadi aljanna domin su sai kuma kishiyoyinsu kafirai Allah ya ce wallazina kafaru
ba'dhum awliya'u ba'd illa taf'alu takun fitnatun fil ardi wa fasadun
Allah maɗaukakin sarki ya ce wallazina kafaru su ko kafirai ba'dhum awliya'u ba'd sashinsu majibintan sashi kamar ana so a gaya maka cewa matukar kana da 'yan uwan da ba musulmai ba to musulunci fa ya datse tsakaninka da su wajen me wajen gado yau idan kana da ɗan uwa wanda ba musulmi ba ya mutu to ba maganan ka je ka ce ka zo karɓan dukiyarsa da ya bari haka shi ma idan ka mutu kana musulmi bai na dogari ya ce ya zo karɓan dukiyar ɗan uwansa da ya mutu ya bari a musulunci ya datse wannan annabi ya ce la yatawarasu ahlu millatayn wala yarithu muslimun kafiran wala kafirun musliman yace ma'abota addini biyu ba sa gadan juna dan haka musulmi bai gadan kafiri kafiri bai gadan musulmi amma yau da za a samu wani ɗaya daga cikin waɗannan a dangi guda kuma ɗaya Allah ya masa arziki sai ka ga cewa shaitan ya kwaɗaita ma musulmin cin wannan dukiyar akwai wanda na tabbata haka ya faru da shi 'yan uwansa kafirai ne suka mutu suka bar dukiya suka ɗunguma suka je karɓa aka yi musu wannan wa'azin suka ce a sufa dole ne a basu suna da haƙƙi dole a basu ɗan uwansu ne ya ruwa mutu dole a basu ai wani zunubin ya fi wani wasu hujjarsu kenan ai wani zunubin ya fi wani ma'ana su sun yarda su hau wannan zunubin da su bar shi Allah ya sauƙa shi yasa idan duniya ta gilma to akan gane ƙarfin imanin mutum wallahi mutane da yawa ta dalilin duniya kafafun su sukan zane ka rika musu zaton bayin Allah ne muminai amma ina duniya ta kauda su Allah ka raba mu da bin duniya Allah yake illa taf'aluhu in ba ku yadda da wannan tsari ba cewa musulmi dan uwan musulmi ne kafiri dan uwan kafiri ne kuma idan a danginka akwai kafiri to ba gadan sa a kanka ba gadan ka a kanka to in kun yadda da wannan takum fitnatun fil ard to ku za a samu barna a doran kasa za a samu fitina wa fasadun kabir da kuma barna babba to da haka Allah ka ba mu ikon yarda da tsarin Allah subhanahu wa ta'ala ita fitina ta kan zo ta wurare daban-daban ka roki Allah ya kare ka daga fitina kowace iri hatta a auratayya annabi sallallahu alaihi wasallam ya nusar da mu addini da ɗabi'u su ake kalla a wajen mutum a aurar da shi matuƙar yana da halin riƙe gida to sai a dubi kuma yana da ɗabi'u na gari yana da ɗabi'u na gari yana addini yana addini dan dama waɗannan abu biyu tafiyar su ɗaya ba zai yi ka ga mutum mai ɗabi'u ba addini ba kuma zai yi ka ga mai addini ba ɗabi'u ba in dai addini yake yi da gaske shi yasa yake idza atakum man tardawna dinahu wa khuluquhu fazawwiju idan wanda ya zo muku neman ƴar ku bayan kuɗin da zai iya rike ta to ku dubi addininsa da ɗabi'unsa in kun gamsu da shi to ku aurar masa wa illa in kuka ƙi yin haka wato ma'ana kuka so san ranku to takum fitnatun fil ard wa fasadun kabir lallai za a samu fitina mai ƙarfi da ɓarna a doron ƙasa Allah ya kare mu sai Allah yake wallazina amanu wa hajaru wa ja'alu
والذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله والذين آووا ونصروا أولئك هم المؤمنون حقا لهم مغفرة ورزق كريم
Allah yake wallazina amanu wa hajaru wa jahadu fi sabilillah wannan dai da yayi bayanin su a farko a baya sannan ya kawo bangare na din ana al muhajirun na farko wallazina awa wa nasaru mutanen madina bayan a can yace sune awliya da juna ba'dhum awliya ba'd anan yace ulaika humul mu'minuna haqqan waɗannan sune mu'minai na tabbas Allah ne fa yake musu wannan shaidar lahum maghfira in ma sun yi laifi to Allah ya gafarta musu wa rizqun karim kuma ya ba su arziki ne girma mai yawa wani zai nuna maka yafi Allah ma sanin ƙarshen waɗannan shi zai ci maka daga baya sun cuci manzon Allah sun ha'ince shi sun yi kaza sun yi kaza Allah ya san hakkan rayuwar kowa kuma ya mutu wannan shaida kuma ba za ta taɓa tashi ba ila qiyamis sa'a Allah ya kare mu daga ciwon sahabban annabi mutunci sai Allah ya ce
والذين آمنوا من بعد وهاجروا وجاهدوا معكم فأولئك منكم وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله
wannan shi ne ayar ƙarshe kuma shine karshen suratul anfal yace wallazina amanu min ba'du wadanda suka yi imani daga baya ana bayan an yi hijira daga makka zuwa madina an bar wasu da yawa wasu sun bar dangunan su ai ƴan uwansu da sauransu wasu ba su musulunta ba daga baya suka yi imani suka musulunta kuma su ma suka samu dama suka sulale suka yi hijira kuma suka zo madina su ma aka karbe su aka tafi jihadi da su wajahadu ma'akum sun fita yaki tare da ku Allah yake fa ulaika minkum to waɗannan su ma fa ƴan uwanku ne ana su ma yanda waɗancan na farko suka zo Allah yake ba'dhum awliya'u ba'd to haka waɗannan su ma yanzu sun zo sun cakuɗe da ku kun zama ɗaya wa ulul arham ba'dhum awla bi ba'd fi kitabillah ma abota zumunci kuma sashen su ne waliyan sashi ma'ana bayan mun yi maganar annabi ya hada ƴan uwantaka tsakanin muhajirin wal ansar har suna gadan juna daga baya ayar gado ta sauka aka ware suwaye masu gado to akwai waɗanda kuma su ma'abota zumunci ne waɗanda su ba gado tsakaninka da su yau in ka rasu kana da ƙani zai iya gadanka amma ban da ƴaƴansa ƴaƴansa ba za su gaje ka ba babanka na da wa ko ƙani babanka zai gaje ka amma wanta ko ƙaninsa ba zai gaje ka ba to su sun zama ƴan dangi na zumunci mutum ya rasu a danginsa na zumunci akwai za a samu wanda ba su da gado ai to waɗannan sai dai in dukiya na da yawa a san musu shine wa irin waɗanda Allah ya ce wa idza hadara al-qismata ulul qurba wal yatama wal masakin farzuquhum min waqsuhu wa qulu lahum qawlan ma'rufa amma su ba su da gadi to su ma aka ce dangin su wato sashin su majibuntan sashi ne wajen zumunci mana ba a watsi da su ba a rabuwa da su dan ba su da gadi inna allaha bi kulli shay'in alim Allah madaukakin sarki masani ne a bisa dukkan komai Allah muna roƙonka wannan sura mai girman daraja da darussan da ta kunta waɗanda muka karanta su a cikin wannan wata mai alfarma mai albarka Allah ka ba mu ikon aiki da shi Allah ka sa ta zama hujjatan lana la alaina Allah ka saka mana da alkhairi gaba daya da ikon Allah za mu tsaya a nan sai kuma gobe insha Allah za mu shiga sabuwar sura suratul bara'a suratul tauba wasu sukan ce mata suratul bara'a abinda muka yi daidai Allah ka ba mu ladan sa wanda muka yi na kuskure Allah ka yafe mana hadza wa sallallahu wa sallama ala nabiyina muhammad